الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne ku mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin biyu ga watan rabi'ul awwal hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makkah zuwa madina 1442 wanda ya dace ma 19 ga watan 10 shekara ta 2020 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Sheikhul Imam Al-Hafiz Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata ba laifi insha Allah kenan zamu zo akan wannan hadisi wanda yake bayani game da cewa sadaki sharadi ne daga cikin sharuda ne ingancin aure kamar yanda kuma a darasi da ya gabata wato mun ga ɗaya daga cikin hadisan da suke fa'idantar da mu wannan mas'ala kamar yanda kuma ƙarin bayani insha Allah zai zo a darasi na yau nam
ala hadisi da ke yi nan a jiya ko a ke so siya
wanda ake mai
hadisi da ke yi dauke
to shi al-qanut da ake yi a buturi ita ana yin ta ne kafin ruku lokacin da mutum ya gama karatu a cikin buturinsa kafin ya duka ya ruku ya kai waɗannan addu'o'i kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da jikansa al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib Allah ya kara musu yadda tare da kuma halaccin yin ta bayan dagowa daga ruku'u amma yin ta kafin ruku'u shi yafi dacewa amma yana halatta kuma bayan ruku'u mutum ya yi ta kamar yadda al-qunut wanda ake yin ta lin-nawazil saboda abubuwan da sukan faru yau da gobe na bala'i da yake samun al'umma ta musulmi to ita wannan yin ta bayan ruku'u shine yafi dacewa kuma tare da halaccin yin ta kafin ruku'u na'am to duk wanda aka tabbata sana'a shi sana'a ce haramtacciya cin abun hannun shi baya halatta wanda ka tabbata kudaden da yake samu ga ta hanyar da suke fitowa hanya ce haramtacciya to baya halatta ko kyauta ya maka baya halatta ka karba kuma haƙƙi ne a kanka kai masa nasiha ka ja hankalin shi ya dawo kan layi ya daina wannan abin da bai dace ba. Don kuwa kamar misali dukiyar mutum ta kasance wake da shinkafa ce, akwai halaka akwai haram, to anan tsantsanin abin da yake hannunsa shine ya fi dacewa, domin ya zama shubha ne, baka da tabbacin cewa abin nan da ya dauka ya baka na hanyar da ya samu ne halattacciya ko kuma hanya ce wadda take haramtacciya. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna dai cikin kitabun nikah, kuma mun tsaya ƙarshen hadithin Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, Allah ya kara musu yadda, wanda ke faɗa ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wata mata ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan mata kamar yadda Al-Hafiz Ibn Hajar Allah ya ji kansa ya faɗa, ya ce duk ta hanyoyin da riwayar hadisin suka zo babu inda muka ci karo da cewa ga ainihin sunanta ita wannan mata. Idan haka sanin sunanta ba shi da misali, ba babu wata fa'ida babba na cewa sai an san sunanta. An gane ku? Shi dai a nan shi ne yake cewa wata mata ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya rasulullah, sai take faɗa ta ce ya manzon Allah, jitu ahabu laka nafsi, tace na zo ne takanas domin na yi maka kyautar kaina. Wanda mace mumina ta yi kyautar kanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da Allah ya halitta masa. An gane ko? Ya karɓi wannan kyauta kuma ya ɗaura ma kansa auren ba tare da wani sadaki ba, to wannan abu ne wanda Allah ya halitta masa, shi ne waliyinta kuma shi ne wakilin kansa. Kamar yadda can cikin suratul Ahzab Ubangiji ta'ala na faɗa, ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayk wa banati ammik wa banati ammatik wa banati khalik wa banati khalatik allati hajarna ma'ak وامرأةً مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. الشاهد أبنجي تعالى يقول وامرأةً مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وتمن هذا التامك مؤمنة إذن تيمك كوتر كنت. أبنجي تعالى يقول من هذا التامك كربرون ننكوتا in aradan nabiyyu an yastankihaha, in har shi annabin wato yayi nihin aurenta ta kayatar da shi ta burge shi, wani ta'ala ya ce mun halitta maka khadisatan laka min dunil mu'min, wannan al'amari ne wanda yake banta da kai kadai banda sauran mu'mine. To haka ita wannan mata takanas ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce masa na zo ne domin na yi maka kyautar kaina. Miza'i fanazara ilaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai ya kalle ta, fa sa'ada nazara fiha wa sawwabahu, manzon Allah ya dauka kadibin sa game da madaukakin gangan jikinta ya kalle ta sama, wa sawwabahu kuma sadda ganin sa, ma'ana ya kalle ta kasa, ma'ana a takeice ya kalle ta sama da kasa. Thumma qa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ra'su, wato sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai ya sunkuya kansa, ya dan girgiza kanshi ya sunkuya, yayi shuru, shi dai bai ce komai ba, فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا ألوك جند إتوان نماتا تغشي ومزا أن صلى الله عليه وسلم بحكم تكومي غمدا لما رموان ننكوتا تيمسا شيبي تي آآبا كما شيبي كربابا wanda wannan yana nuna mana kyawun hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dai bata kayatar da shi ba manzon Allah sai dan gida kan shi ya sadda kai ya kyale bai tanka mata ba jalasat sai ta zauna a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qama rajulun min ashabi zuwa jimawa wani mutum daga cikin sahabbansa sai ya tashi ya miki fa qala ya rasulullah yace ya manzon Allah illam takullaka biha haja bazawijniha yace ya rasulullah in har kai baka da bukatarta yace ya manzon Allah ni ka aura min ma wala sai manzon Allah yace masa fa hal indaka min shay shin ko akwai wani abu na dukiya a gunka wanda zaka iya gabatar mata a matsayin sadaki fa qala la wallahi ya rasulullah sai yace a a rantsuwa nake da ubangiji na ya manzon Allah babu komai a gona fa qala sai manzon Allah yace masa izhab ila ahlik fanzur hal tajidu shay'a manzon Allah yace koma cikin danginka kaga cewa shin ko ka samu wani abu na dukiya ka kawo shine yace fanzur izhab ila ahli wato koma cikin iyalinka kenan jama'arka danginka fanzur manzon Allah yace je ka kadiba hada tajidu shay'an ko ka samu wani abu ka kawo fa zahaba wannan sahabi sai ya tafi zuwa dangin sa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa nuni kuma raja'a sannan ya dawo kai tsaye fa qala sai ya ce la wallahi ma wajadtu shay'a yace a a rantsuwa nake da ubangiji na ya manzon Allah yace wallahi ban samu komai ba komai bai samu ba yace la wallahi rantsuwa nake da ubangiji na ma wajadtu shay'an yace wallahi ban samu komai ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah sai ya koma fada masa yace unzur walau khataman min hadid maza Allah yace je ka dai kadiba koda zobe ne na bakin karfe maza Allah yace je ka ka samu anan an shafi kana da isim kinta kamar yadda a wata riwaya yace iltamis walau khataman min hadid ay walau kana al-multamas khataman min hadid shine yace walau khataman min hadid maza Allah yace ko da zobe ne na bakin karfe maza Allah yace je ka dai ka samu fa zahaba wannan sahabi ya koma ya buga kuma raja a sannan ya dawo fa qala sai ya ce la wallahi ya rasulullah yace rantsuwa nake ya uban yake cewa rantsuwa nake da ubangiji na ya manzon Allah walau khataman min hadid yace wallahi ko da zoben na bakin karfe yace bai samu sai ya ce walakin hadha izar walakin hadha izari yace ya manzon Allah wannan dai gyabto na ne in aka ce gyabto zanan da mutum yake daurawa a tsatsan sa domin ya rufe al'auran sa fala hanisuhu in ta yadda ta amince na raba shi tsakiya na bata rabi akwai jumla itiradiya da yace walakin haza idari qala sahal sa'd ibn sa'd yake cewa malahu ridaun ba shi da wani mayafin ba yace malahu ridaun yace ba shi da mayafi ba kawai iya gyamtan shine abin da yake jikinsa ma'ana zanan da ya daura ya rufe al'auran shi kadai ne a kafadar shi babu mayafi, kafadar shi a bayyane take, ba shi da mayafin da zai yafa wanda zai masa maganin zafin rana ko kuma tsananin sanyi. Wanda karmu manta bayani ya gabata, wannan yana nuna mana yadda mazanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi rayuwa ta kunci. Amma wannan kunci da suka samu kansu a cikinsa, wato bai kasalantar da su, bai sa su gudu ko ja da baya game da aikin da suka sa gaba na ɗaukaka addinin Allah. Wanda akwai hadisi sahihi, Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake faɗa, yace na samu ahlus suffa, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗanda suka tare a nan masallaci, wanda galibin su al muhajiru ne, yace sama da mutum 80, yace a cikin su babu wanda yake da mayafi biyu, zane biyu, in ma ka samu mutum yana da zane ɗaya tak wanda ya ɗaura a tsatsan shi ya rufe al'aurarsa, amma kafadar shi a bayyane take babu mayafi, ko kuma ka same shi yana da babban mayafi ya ɗaura ya rufe al'aurarsa, harshen kuma ya janyo ya ɗaura a wuya, sama da mutum 80. To shi ne a nan da ya ce walakin haza izari, ya ce ya rasulallahi wannan ya ce dai gyauto na ne, in har ta yadda ta amince falhanis huhu, to na ba ta rabin kina a matsayin sadaki, a tsaga shi tsakiya a ba ta rabin. Shi ne Sali ya ce malahu ridahu, ya ce ba shi da mayafin da ya yafa ya rufa kafadarsa, kawai iya wannan gyautar shi ne iya abin da ya mallaka. Faƙada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da shi mata sunau bi izarik, manzon Allah ya ce me za ta yi da gyautanka, illa bistahu lam yakun alaiha minhu shay'un, in har ka ɗaura wannan gyautar to ita ko me za ta samu a cikin shi, in ta dangana ta bar maka kai ka ɗaura ka rufe al'aurarka ka huto, to ita kuma menene za ta sa a jikinta, menene za ta yi amfani da shi. Sai ya ce wa in labisathu lam yakun alayka minhu shay'un, in ko ita ta ɗaura wannan gyauto to kai kuma me za ka ɗaura ka rufe al'aurarka ka huto cikin jama'a. Kenan kaga a takaice shi wannan zani na shi gyautan bai kai ba a raba shi tsakiya, na a ba ta rabi shi ya rike rabi, dole kawai mutum ɗaya ne zai iya wadata, in ma ya bar mata, in ya bar mata to shi me zai ɗaura, in ko ita ta dangana ta bar masa to ita kuma menene amfaninta game da wannan gyautan. Sahali ya ce fajala sarrajulu, wannan mutum sai ya koma ya zauna, hatta iza kwada majilisuhu, yayin da zamansa a nan gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsawaita, aka jima can ba a dai ce masa komai ba, tunda ya ji ya buga ya samu abin da zai iya gabatar mata a matsayin sadaki ya rasa. Amma a lokacin nan sai ya tashi ya juya zai tafi gida, fara'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama muwalliya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gan shi ya juya zai koma gida, fa amara bihi fa du'iya bihi, manzon Allah ya ce maza ku kirawo shi ku dawo da shi. Aka je aka dawo da shi, falamma ja'a, a lokacin da ya dawo kada sai manzon Allah ya ce masa ma za ma aka min alqur'ani, mike tare da kai na alqur'ani, kada sai yake faɗa maiya suratu kaza wa suratu kaza addadaha, yace ya rasulullahi tare da ni akwai sura kaza da sura kaza duk na haddace su, addadaha ya lissafa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya surorin da ya haddace na alqur'ani. Fa qala sai manzon Allah ya jinjine shi yace taqra'uhunna an zahri qalbik, manzon Allah yace kana iya karanta su wato a haddace ba tare da kadiba ba shine yace taqra'u hunna an zahri qalbik manzo Allah yace ka haddace su gaba ɗaya wadannan surori da ka zana mu ala na'am sai yace kwarai yace ya rasulullahi tabbas wadannan surori da na faɗa maka gaba ɗaya su yace na haddace su قال ذهب فقد ملكتكها بما معك من القران مزا الله yace masa je ka wannan mata manzo Allah yace na mallaka maka ita bima ma'aka min alqur'ani wato a sababin abin da ke tare da kai wato na alqur'ani malan na faɗa hadisi ne muttafaqun alaih lafazin na al-imamu muslim ne a wata riwaya ta al-imamu muslim manzo Allah yace masa in kwali je ka faqad zawwajtukaha fa allimha min al-qur'an manzo Allah yace tabbas na aura maka ita koyar da ita iya abinda ka sani na al-qur'ani koyar da ita game da abinda ka sani na al-qur'ani wa fi riwayatin al-bukhari a wata riwaya ta Imamul Bukhari manzo Allah yace masa amkanna kahabi mama aka min alquran manzo Allah yace mun tabbatar maka da wannan mata ta zama taka wato a sababin abin da ke tare da kai wato na alquran naga al-Imamu Abu Dawud riwaya daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa manzo Allah yace masa mata hafal mi ka haddace na alqur'ani za Allah ya tambaye shi kamar yadda a wacce riwaya yace taqra'u hunna an zahri qalbik yace yanzu ka haddace su wadannan surori shi ne a wannan riwaya manzo Allah yace masa mata hafa iya mi ka haddace na alqur'ani kada sai yake bashi amsar cewa suratul baqarati wallati taliha na haddace suratul baqara da surar da take biya mata kina Ali Imran wala sai manzo Allah yace kun fa allimha 20 aya manzo Allah yace tashi kaje koyar da ita aya 20 manzo Allah yace tabbas na aura maka ita tare da cewa wannan hadisi kamar yanda muka faɗa a darasi da ya gabata kenan akwai mas'aludi da dama a karkashin sa kuma waɗanda suke da alaka da wannan babi wanda mas'ala ta farko wato halak ne mace mumina ta bujuro da kanta ga mutumin kwarai idan ta ga salihin bawa mutumin kwarai ba laifi bane ba abun kunya bane ba ta bujuro da kanta ta ce tana son shi ta nemi cewa ya aure ta kamar yadda anan ita wannan mata ta bujuro da kanta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda hakan baya halatta to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya taka mata miki dan haka kuma ba kowace mata ba take haka sai mai hankali mai lura inda ga mutumin kwarai wanda yake nagartacce nagarta kwa ana gane ta ne ta hanyar wato tsara dokokin Ubangiji sannan kuma hadisin yana ƙara fa'idan tadda mu duk mutumin da mace ta bujiro masa da kanta da sunan cewa tana son shi ya aure ta to an halitta masa ya kalle ta an gane ku saboda wannan kallo da zai yi mata kallo ne na nihin aure ya ga ta yi masa ko ba ta yi masa ba kamar yadda hadisai suka gabata in ka ga mace kana son ta da nihin aure to ba laifi zaka iya kallanta har ka ga abinda a jikinta zai iya kwadaitar da kai ya kai ka zuwa aurenta kamar yanda hadisai ne da dama sun gabata wanda Jabir ibn Abdullah Allah ya kara masa yadda yake faɗa yake cewa wata mata sai na ringa santarta yake cewa har sai da na ga abinda ya kai ni zuwa aurenta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa idan ɗayan ku na nihin auren mace manzo Allah yake cewa ya kalla game da ita abinda zai kai shi zuwa ga aurenta. To shine Jabir yace kunna ga wata mata ina santa, yace sai na ringa sandanta, yace har sai da na gani game da ita abinda ya kai ni zuwa aurenta. To dan haka anan wannan hadisi yana ƙara fa'idan tadda mu idan mace ta bujiro da kanta zuwa ga mutum da nihin tana son shi ya aure ta, to ba laifi bane ba ya daga ido ya kalle ta, in ta kayatar da shi ya karba, in bata kayatar da shi ba kuma ya yi shiru, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaga a cikin hadisi me yake cewa fa sa'ada fiha an-nazara, manzo Allah ya ɗaukaka dibin shi game da jikinta, wa sawwabahu, manzo Allah ya sadda, ma'ana ya kalle ta sama da ƙasa, da bata kayatar da shi ba manzo Allah ya sadda kanshi. Sannan wannan hadisi kuma fa'ida ta biyu, wato yana tabbatar mana cewa shugaba shine majibincin lamarin duk matar da ba ta da wani makusanci wanda zai iya aurar da ita. An gane ko? Kenan anan sai ta je ta faɗa ma shugaba, wannan shugaba shine zai jibinci wato aurar da ita. Yana daga cikin wato ma'anar shugaba shine wanda yake na'ibinsa ko kuma wakilansa, irin alƙalai. To anan alƙali yana iya jibinta lamarin mace ya aura mata aure, in ba ta da wato wanda yake makusacinta wanda ya cancanta ya ɗaura mata aure. To a irin ƙasashen da babu shugaba wanda yake na musulmi, babu irin waɗannan alƙalai, ƙasa irin ta kafirai, to malamai a nan suka ce sai ta tafi irin kamar mu'assasat islamiyya, kamar irin waɗannan ƙungiyoyi na musulmi, sai ta je ta meƙa lamarinta, su ne za su ɗaura mata aure. In har babu irin waɗannan ƙungiyoyi na musulmi, to sai ta samu wani musulmi wanda yake adali, mutumin ƙwarai, ta jibinta masa lamarinta ya ɗaura mata aure. Don haka wannan hadisi yana nuna mana kenan shugaba yakan jibinci wato aurar da mace, macen da babu makusacinta. Kenan in har ta ba shi izini, ta faɗa masa gawa na ina so a ɗaura mun aure, to shugaba zai jibinci lamarin. Kaga a nan ita wannan mata wane ne ya jibinci aurar da ita ga wannan sahabi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka a cikin wata riwaya kamar yadda ya zo, me kalamarinta ta yi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ta maida shi matsayin wakilinta, manzo Allah ya ɗaura mata abu. Kuma don haka a duk lokacin da ita matar ta zo ta ba alƙalin ko shi shugaba sarki ta ba shi wannan izini, to a nan ba sai ya bincike ta ba, shin waliyinki yana nan kusa ko baya kusa. An gane ko? Kina da miji ko baki da miji, wannan dukka bai shafi shi ba sai ya bincike ta ba, kamar yadda anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tawakkilta shi ta meƙa masa lamarinta, manzo Allah bai tambaye ta ba shin waliyinki yana kusa ko baya nan, kuma bai bincike ta ba shin kina da aure ko baki da aure, kai zai kawai manzo Allah ya ɗaura mata aure da wannan sahabi. An gane ko? Kamar yadda zahirin wannan hadisi haka yake tabbatarwa. Mas'ala ta uku, wannan hadisi wato yana fa'idantar da mu kyauta ba ta tabbata wato sai a sababin karɓa. Dan mutum ya ce ya baka kyautar abu, to indai baka ce ba ka karɓa, to wannan kyauta ba ta tabbata ba. Kaga a nan ta zo ta ce ya Rasulullahi, na zo ne takanas domin na yi maka kyautar kaina. Manzo Allah ya kalle ta sama da ƙasa, bata kayatar da shi ba, manzo Allah bai tanka mata ba, bai ce ba ya karɓa. To dan haka ita kyauta ba ta zama kyauta sai a sababin karɓa, sai shi wanda aka ma kyautar ya furta cewa ya karɓa, ko kuma kasancewar ya karɓa abin da hannunsa, ma'ana ya amsa ko kuma ya faɗi cewa ya karɓi kyautar da aka masa. Sannan matsala ta hudu, fa'ida ta hudu, wannan hadisi yana nuna mana aure di yadda za a yi to game da sadaki wannan ban makawa dole ne an gane ko dole ne aure baya inganta sai da sadaki kuma shi sadaki ko mun kankantar shi to wannan ya halatta aure ya inganta domin anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mubalaga anan da yace masa koma cikin dangin ka kaga ko ka samu wani abu yaje ya buga ya buga ya dawo yace komai bai samu ba manzon Allah yace koma kai ko da zobe ne na bakin karfi manzon Allah yace ka samu to kaga wannan gaba tana fa'idantar da mu duk yadda za a yi aure dole sai an zo da sadaki sai da sadaki matukar babu sadaki to babu aure dan haka shi kuma sadaki duk abin da shi mijin da matar suka yi yarjejeniya a kan shi ko kuma wanda jibintar kulla aure yake hannunsa kamar waliyin mace to wannan shi kenan aure yayi to amma akwai ka'ida shi sadaki ya kasance abu ne wanda yake da kima kuma wanda za a iya sayar da shi kenan duk abin da yake da kima dukiya kenan wanda take da kima abinda za a iya yi masa kudi to wannan shine yake inganta ya zamanto sadaki amma don haka duk abinda ba shi da kima wannan to baya halatta ya zamanto sadaki ko an daura aure aure bai yi ba dole ya zamanto yana da kima don haka shi Ibn Hazm Allah ya ji kansa shi ya tafi akan cewa duk wani abu ko mun kankantar shi to wannan yana halatta wato ya zama abada shi a matsayin sadaki yace kai koda kwayar shi'ir ne ma'ana koda kwayar alkama ce ka bada yace ta iya zama sadaki wallahi kasancewar jumhurin malamai suka ce a saboda kwayar alkama ai abu ce ko abu ne wanda kowa zai iya badawa shi ko anan da manzon Allah yace iltamis wa law khataman min hadid je kaka nemo wani abu koda zobe ne na bakin karfe wannan kai matuka ne a wajen kankantawa game da abin da yake da kima dan haka ai kar mu manta hadisi ne gabata a farkon baban manzon Allah ne ya faɗa ga Abdullahi dan Mas'ud jayi man istafa'a minkumul ba'a duk wanda yake da ikon daukan dawainiya ta aure daga cikin ku manzo Allah ya ce fale ta zawaje ya aure kaga abinda ake nihi da alba'a mutumin da yake da dukiyar da zai iya biya a matsayin sadaki kuma yana da halin da zai rike mace ba ta ci da sha da mazauni da sutura to shine manzo Allah ya yi umarnin cewa ya aure kuma haka can cikin suratul nisa ubangiji ta'ala na faɗa وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ وَكُمَا a cikin ma hadisin kafin ayar manzo Allah ce me yake sai ce wa man lam yastati fa alayhi bis-sawm duk wanda ba shi da halin da zai iya biyan sadaki da daukan dawainiyar mace manzo Allah yace da zunci yin azumi to kaga anan abinda muke so mu gane kwayar alkama ai abu ce wanda kowa zai iya kawo a ce ka kawo kwayar shinkafa ko kwayar hatsi ko kwayar dawa ko kwayar wake to dan haka dole din sai dukiya wadda take mai kima kenan ko mun kankantar ta tunda can ubangiji ta'ala ce wa man lam yastati minkum qawlan an yanki hal musanatil mu'minat fa mimma malakat ma aymanukum min fatayatikum al mu'minat a daula shine dukiya sannan haka ubangiji ta'ala ya koma faɗa wa al-muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum an tabtaghu bi amwalikum shine yace da za ku nema auren su bi amwalikum wato da dukiyoyinku to dan haka wasu malamai ma suka tafi akan cewa sadaki kada yayi kasa wato da dirhami 50 in yayi kasa da dirhami 50 suka ce aure bai yi ba wasu suka ce dirhami 40 wasu suka ce a dirhami 5 kamar yadda malikiya su sun tafi akan cewa rubu dinar idan aka kasa dinari kashi hudu kashi daya to shine yake iya inganta ya zama sadaki wanda rubu dinar yanzu kudin sa shika 67 ba dala 50 jika 67 ba dala 50 idan ka kasa ta kashi 4 kaga akalla zaka samu kusan jika 16 da rabi to su suka ce sadaki kar yayi kasa da haka to illa kasancewar wannan hadisi nasi ne wanda yake nuna mana cewa duk abinda za a iya kiran shi dukiya abinda yake da kima ko mun kankantar shi idan mace ta yarda to wannan za a iya gabatar da shi a matsayin sadaki in dai sun yarjejeniya tsakanin shi da ita to wannan za a iya gabatar da shi a matsayin sadaki kenan anan sai mu ce ko da jika guda in dai ta yarda ta amince mu ce na iya badawa a matsayin sadaki saboda babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo game da kayyadin sadaki cewa bakin gwargwadon shi kaza kar yayi kasa da kaza ko kuma kar ya wuce kaza dan haka kenan shi wannan hadisi manzon Allah ya ce ko da zobe ne na bakin karfe wannan kenan mubalaga ne kai matuka ne game da kankanta abin amma ba yana nuna cewa wato kasancewar komin kankantar abu misali cewa kamar yadda shi Ibn Hazm ya tafi akan cewa koda kwaya ce ta shari'ar mutum yana iya badawa wannan abu ne wanda kowa yana iya kawo shi dan haka wannan kwata-kwata bai inganta ba fadar jumhurin malamai ita ce ke da rinjaye akan wannan mas'ala sana abu na biyar wannan hadisi yana nuna mana cewa ya dace a ambata sadaki a mazaunin da aka kulla aure domin wannan shine zai yanke duk wata jayayya da duk wata hayaniya ya kamata a ambata sadaki amma inda za a zauna a kulla aure ba tare da an ambata sadaki ba to a duk lokacin da mutum ya shiga daki da macen to ya tabbata sadaki na tamka ya zama wajibi a kansa sai a tsaya a dora kamar misali matsayinta kamar nawa ne ya kamata a ce an biya sadakinta ko kuma kanwarta ko kuma wata ƴar'uwarta nawa aka biya sadakinta ko kuma a cikin jama'ar su galibi nawa ne ake biyan sadakin mace kamar ita dole za a yanka masa ya biya in ba a rigai ba aka ambata cewa akan kaza lokacin da za a kulla aure kuma shi sadaki hannu wannan hadisi yana ƙara fa'idantar da mu an so a gaggauta shi inda hali kar a bi mutum bashi in kana da ka bada shi kuɗi kashi an gane ko ba bashi ba kamar yadda anan manzon Allah ya ce masa je ka nemo kaga anan inda kasancewar anan kaga in lokacin da ya ce na buga ban samu ba kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce masa ba to je ka an aura maka akan kaza in ka samu ka bata abin da ya kamata in dai za a daura aure to sadaki ya zamanto an bada shi kashi in ba a samu ba halin da za a bada shi to ba laifi ana iya bin mutum bashi in ma wani bangare daga cikin sadakin ko sadakin gaba daya amma in so samu ne to ya zamanto mutum ya gabatar da sadaki kafin a daura aure sannan kuma wannan hadisi yana ƙara fa'idantar da mu halaccin mutum ya yi rantsuwa ba tare da an rantsar da shi ba kaga anan shi wannan sahabi manzon Allah ya ce masa je ka cikin iyalinka ka nemo wani abu ka kawo ko kuma lokacin da manzon Allah ya tambaye shi shin akwai wani abu na dukiya a gunka ka kawo a matsayin sadaki rantsuwa yi da Allah ya ce wallahi ya rasulullahi babu komai a gona aka ce masa to je ka cikin iyalinka je ka cikin danginka ka nemo ya je ya dawo da ya dawo ya rantsuwa da Allah ya ce wallahi komai ban samu ba to kaga anan ai manzon Allah bai rantsar da shi ba amma shi ya rantsuwa da Allah to halaccin mutum ya rantse da Allah ba tare da an rantsar da shi domin karfafa labarin da yake nufin badawa sannan kuma wannan hadisi yana ƙara nuna mana cewa duk abin da ban makawa sai kana da shi wanda a matsayin larura ne to baya halatta ka fitar da shi daga mulkinka yanzu misali abin da mutum zai rufe al'auran shi da shi wannan kaga ai abu ne wanda yake na larura wanda kai baka da abin da zaka sa ka rufe al'auranka to na ka ɗauka ka bada ta wannan bai halatta da haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa da yace masa hadha idari fala halisu yace ya rasulullahi wannan gyauto ne walakin hadha idari yace sani dai wannan gyauto na ne in har ta idan ta amince a raba tsakiya a bata rabi a matsayin sadaki to wanda in an raba tsakiyar ba ya ishe su ba manzon Allah yace masa to in kai ka sa to ita menene za ta amfana in kuma ita ta sa kai kuma da me zaka rufe al'aurarka kenan dan haka duk abin da ban makawa game da shi misali kai ne kana jin yunwa ga abinci kuma kana jin tsoron halaka abincin kuma bai wuce ba kai kadai ka ci to baya halatta ka dauka kai kyauta da shi ka ko kai sadaka da shi sannan kuma wannan hadisi yana ƙara fa'idantar da mu duk wanda yi kirarin bashi to kasancewar anan a farkon kirarin da yayi kar a gasgata shi a bari har wata alama ta bayyana kaga tun a farko da manzon Allah ya tambaye shi shin akwai wani abu a gunka na dukiya ka bada a matsayin sadaki ya rantsuwa da Allah ya ce wallahi ba komai a gunka manzon Allah ya ce to je ka cikin iyalinka ka ne ya je ya dawo ya ce dai ba a samu ba manzon Allah ya ce koma kai ko da so bene na bakin karfe ka je ka samu ya je ya kewaya ya kewaya ya kewayo ya dawo ya ce ya rasulullahi ya ce komai bai samu ba kaga a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya gaskata shi akan cewa bayya dan haka kenan duk wanda ya ce bayya to a tsaya a samu alamomin da suka tabbatar da cewa lalle ne bayya in ya so sai a gaskata shi sannan kuma wannan hadisi shine dalilin jumhurin malamai da suka tafi akan cewa huduba ta daura aure wannan ba wajibi bace sunna ce mustahabba kamar yanda ya gabata hadisin Abdullahi dan Mas'ud da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu shine hudubatul haja shine innal hamdalillah har izuwa karshen ta wanda ake yi abun daura aure da sauran duk wani al'amari wanda yake muhimmi to wannan ba wajibi bace kamar yanda su malaman zahiriya sun tafi akan cewa dole ne wajibi ne ayi wannan kuduba in aka kulla aure ba tare da an yi ta ba suka ce aure bai yi ba jumhurin malamai sun tafi akan cewa ba wajibi bace saboda inda a ce duk a hanyoyin da wannan hadisi ya zo babu inda aka ambace ta kai tsaye kawai da ya fada ma manzo Allah ya ce masa ya ce na haddace sura kaza da kaza manzo Allah ya ce to je ka koyar da ita na aura maka ita a sababin abin da yake tare da kai na alqur'ani sannan kuma dangane da nan da manzo Allah ya ce zawwajtuka habi ma ma aka min alqur'ani na aura maka ita game da abin da yake tare da kai na alqur'ani to shine dangane da ita wannan ba'un kin wato malamai suka ce akwai wato shine ma'ana biyu kasancewar anan in ma ta kasance ita ba'un kin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yace masa faqad zawwajtuka habi ma ma aka min alqur'an akan cewa yaje ya koyar da ita wani abu wanda yake na alqur'ani kenan shine a matsayin iwaqin ma'ana kenan madadin aurar da ita kenan shine a matsayin sadaki kabar yanda yazo a cikin riwayar mai manzo Allah yace lokacin da yace na haddace suratul baqara da suratu ali imran manzo Allah yace to je kaka koyar da ita aya 20 to akan wannan ne malamai suka ce yawa suka ce to duk wani abu wanda yake na amfani to wannan ya halatta ya zamanto a matsayin kenan sadaki an gane ko duk wani abu wanda yake kaga koyar da ita ayoyi na alqur'ani amfanin kanta ne kamar yanda misali kai ma'aikaci ne ka iya wani aiki wata sana'a to baka da kudin da zaka bada sai ta ce to ina buƙatar ka misali kai tela ne ta ce to zan kawo atamfofi na ka dinka min kudin dinkin shine a matsayin sadaki to wannan ya halatta ijara ce kenan ko kuma zan sayo kayan zan so katako da kayan aiki kenan ka sassaka mun kai mun kwaba in kai kafinta ne da abin da yake kama da haka kai mata almuwar da sauransu kamar yanda can cikin suratul qasas ubangiji ta'ala ya hakaito mana kissar annabi Musa da shi da wannan dattijo wanda yace masa inni uridu an unki haka ihi da ibn tayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj yace ina son na aura maka ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nawo guda biyu zan aura maka ɗaya amma akan cewa kai mun kwadago wato shekara 8 kenan ka ringa mun kiwon dago kaga wannan kiwo da zai yi na tsawon shekara 8 shine a matsayin sadaki dan haka annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace zawwajtuka habi ma ma akamin alquran na aura maka ita game da abin da yake tare da kai na alqurani ma'ana ya karantar da ita kiran shine a matsayin sadaki ma'ana ta biyu shine wasu malamai suka ce anan albabu litta'ali ma'ana na aura maka ita saboda abin da yake tare da kai na alqurani ma'ana dan girmamawa kenan tunda ya haddace wani abu na alqurani yana da wata daraja wanda kuma wannan yana daga cikin abin da ke karfafar wannan ma'ana hadisin wato Ummu Sulaim kissa ta Ummu Sulaim mahaifiyar Anas dan Malik Allah ya kara musu yadda lokacin da Abu Talha ya nemi aurenta tace masa wallahi kwatancinka bai kamata ba a ce an mayar da shi lalle kai mutun ne wanda yake ya cancanta a karbi gayyatar da kai tace masa sai dai fa kai kafiri ne ni ko musulma ce tsakanin kafiri da musulma ko babu aure tace dan haka baya halatta na aure ka in har ka yarda ka amince ka musulunta to wannan musuluntar da kai shine matsayin sadaki na komai bazan tambaye ka ba in banda wannan musulunci yayi nazari yayi nazari Allah ya jefa hasken musulunci a zuciyar shi take yanke musulunta wanda wannan musulunta shine matsayin sadaki kamar yadda hadisin yana cikin sunanin Nasa'i hadisi ne sahihi duk da cewa dai ma'ana ta farko ita ce mafi rinjaye maza Allah ya aura masa a sababin abin da yake tare da shi na alqur'ani cewa ya karantar da ita wannan wahala ta karantarwar ita ce a matsayin sadaki sannan kuma fa'ida ta ƙarshe shine dai kasancewar shi aure da duk wani lafazi wanda zai iya fa'idantar da mallaka to wannan ya halatta kamar yadda anan a wannan lafazi na farko mai manzo Allah ya ce zawwajtukaha a wata riwaya ya ce mallaktukaha a wata riwaya ya ce amkannakaha duk da cewa dai riwaya da ta burin yayi wato zawwajtukaha na aurar da ka na aura maka ita saboda dai magana da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi illa kasancewar marwayta shine dai aka samu kamar canjin lafazi amma duk lafazin da zai iya fa'idantar da mallaka to wannan shine ya halatta a kulla aure da shi amma abin da yafi dacewa na aura maka kamar yanda duk riwayoyin da suka zo shine mafi yawan abin da yazo daga gun marwayta zawwajtuka ha ko kuma ankahtuka ha za mu tashi hadisi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى وانا عامر بن عبد الله بن الزبير انا ابيه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعلن النكاح رواه احمد وصححه الحاكم وانا ابي بردة بن ابي موسى انا ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي رواه الإمام أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وعُئل بالإرسال وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدين وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرشها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم وتمالم الله يجيكن سنابقى وان الرواية تيتا Amir ibn Abdullah ibn Zubair daga mahaifinsa shine Abdullah ibn Zubair Allah ya kara masa yadda yake fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a'linun nikaha manzon Allah yace ku bayyanar da aure gane ko lafazin a'linu an ciro shi ne daga al-i'lan al-i'lan shine wato bayyanar da abu a fito da shi fili kowa ya san shi shine yace a'linun nikaha wato manzo Allah yace ku bayyanar da aure al-imam Ahmad shi ya rawaito wannan hadisi al-hakim an-Naisaburi wato ya inganta shi cikon hadisi manzo Allah sai yake cewa wadribu alaihi biddu wato kulbuga wato elganga wato akan bayyanar da aure domin ya kara fitowa fili kowa ya san shi kowa ya samu labari a wata riwaya a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa faslu ma bainal halali wal haram ad-dukhu was-sawt fi nikah wato bambancin halak da haram wato game da aure manzo Allah yace wannan ila ganga da ake bugawa was-sawt manzo Allah yace da daukar murya ma'ana ɗan waka da ake manzo Allah yace shine abin da yake bambanta tsakanin kenan halak da haram game da abin da ya shafi aure to tare da cewa in aka ce adduf wato wata ɗan ganga ce wanda larabawa suke da ita tun a jahiliya wanda bata wuce girman ta ne ba an gane ko shine tame wanda ake tankade gari duka ba ta wuce girman shi kuma ba ta da wato sarkoki a jikinta kamar yanda zaka samu wasu suna sa wasu sarkoki a jiki a ba ta da shi kuma sannan bangare guda ne a rufe bangaren guda a bude yake an gane ko domin duk wanda aka rufe nan aka rufe kasanto wannan ta zama ganga ita ce ake kira abab amma in ya kasance bangare guda a bude yake to ita ce ake kira kenan adduf wanda kuma girman ta duka baya wuce kamar wato tale yanda zaka kiyasta kenan kamar marfin kwano wanda yake babu ba ta wuce shi to kasancewar shi wannan buga wannan ganga al'amari ne wanda yake banta da mata ba maza ba kamar yanda shi buga wannan ganga domin wannan el gangar domin bayyanar da aure wato akwai ka'idodi wanda malamai suka ambata wanda abu na farko ya zamanto mata sune za su buga ba maza ba an gane ko tsakanin su domin kasancewar a can ma kafin musulunci mata sune aka sani da irin wannan ke to anan da manzo Allah ya ce ku bayyanar da aure ku buga el ganga manzo Allah yana umarni ne ga su mata wanda daman sune aka san da wannan ke dan haka kuma kar mu manta abu ne sananne a shar'ance haramun ne maza su yi kamantacce ne da mata duk abin da yake banta da mata to haramun ne maza su yi kamantacce ne da su akan wannan kamar yanda al-Hafiz Ibn Hajar Allah ya ji kansa yake cewa don hadisan da suka zo akan haka yace kasancewar izinin yake banta ne ga mata dan haka kenan maza wannan bai shafe su ba wannan ita ce ka'ida ta farko game da buga wannan ita ir ganga sannan ka'ida ta biyu malamai suka ce bugawar ta zamanto bugawa ce el kadan sama sama wanda babu misali raurauta jama'a ga musamman ko su waɗanda suka halarci daura auren ko waɗanda suke makwabta kar ayi ta buga ganguna ya zamanto ana an shagaltar da mutane ana raurauta su wannan kwata kwata baya halarta da haka suka ce irin yadda mutane suke amfani da manyan ganguna a yau da sauransu dukkan wannan abu ne wanda yake babu kokonto game da haramcin sa domin akwai cutar da jama'a kenan dan haka wannan da za a zo a nan wurin taron daura auren ko da kasancewar su matan da za su buga a cikin gida kar ya zamanto sautin yana cutar da su jama'ar da suka halarci wannan daura aure ko waɗanda suke makwabta kenan yar bugawar da za a yi bugawa ce za a yi yar kaɗan sama da sama 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 sannan kuma ka'ida ta uku malamai suka ce kar ya zamanto a cikin game da buga wannan yar ganga akwai waƙe-waƙe waƙe-waƙen da suka kunshi kalamai waɗanda suke na batsa maganganu waɗanda suke marasa kyau to in har akwai wannan to baya halatta amma in kamar misali irin waƙe-waƙe ne wanda akwai hikimomi a cikinsu akwai wa'azi da sauransu to wannan babu laifi kamar yadda su larabawa tun a jahili kamar yadda su suna ambata duk wasu al'amura ne waɗanda suke nasu na jahiliya kamar misali irin abubuwa na waƙe-waƙensu na fagen daga da sauransu yana da haka in ma akwai waƙar kenan waƙar karta zamanto akwai kalamai waɗanda suke marasa kyau ya zamanto waƙoƙi ne waɗanda akwai hikima a cikinsu akwai gargaɗi sannan ƙa'ida ta hudu malamai suka ce kar ya a ɗau kuma wani dogon lokaci kamar misali a ɗau lokaci mai tsawo kamar yadda misali in cikin dare ne kar a ɗau lokaci mai tsawo ana ta buga waɗannan yar ganga ana ta wasu waƙe-waƙe domin me yasa dare lokaci ne wanda yake mai albarka na a ɓata lokaci a kasa tashi a yi ƙiyamul layl ko sallar asuba a cikin lokaci wannan duka akwai abubuwa waɗanda suke na haramci a ciki don haka kenan in ma bugawar za a yi kenan kar a ɗau wani lokaci mai tsawo wanda kasancewar a nan abin da ke nuna mana cewa 'yan waƙe-waƙen da suke waƙe-waƙe ne nasu na lokacin jahiliya kamar misali na yaƙe-yaƙensu suke ambatawa har ma lokacin da wato rubayi wato take faɗa lokacin da manzon Allah lokacin da aka aure ni aka aurar da ni take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya zo a lokacin nan wasu 'yan mata suna waka suna ɗan buga wannan yar gangar suna waka suna ambata yaƙe-yaƙen da aka yi na jahiliya sai wata daga cikin mawaƙan sai take cewa wa fina rasulullahi ya'lamu ma fi gari ta ce a cikinmu akwai manzon Allah wanda ya san abin da ke gobe manzon Allah sai yake cewa kyale karki faɗa haka karki faɗa haka manzon Allah ya kwabe ta to dan haka kenan ya zamanto dai kawai kalmomi ne waɗanda suke akwai hikima a cikinsu babu wato wuce gona da iri sannan hadisi na gaba hadisin Abu Hurda ibn Abi Musa daga mahaifinsa Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda yake faɗa Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la nikaha illa bi wali Manzon Allah ya ce babu aure sai da alwali idan aka ce alwali shine majibincin lamarin mace kenan makusacinta wanda yake jibintar lamarinta Manzon Allah ya ce babu aure sai da shi dan haka ita wannan la nafiya ce diligence don haka kasancewar kwata-kwata auren bai inganta ba sai da wali kenan duk auren da aka yi babu alwali to aure ne wanda yake batacci al-imamu Ahmad ya rawaito wannan hadisi da ashabu sunan sanayin wato Ali ibn al-Madini da al-imamu Tirmidhi da ibn Hibban gaba ɗaya su sun inganta wannan hadisi kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa shi ma ya kyautata danganan hadisin a cikin littafin Sa'il al-Irwa malam na faɗa wa illa bil irsal wato an illanta hadisin cewa akwai irsali ma'ana hadisi ne mursal amma duk da cewa a magana mafi rinjaye hadisi ne mausul ma'ana ya sadu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanan hadisi na gaba hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyu mamra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fa nikahuha batil manzon Allah yace duk matan da ta aurar da kanta, wato ta aurar da kanta ba tare da izinin waliyinta ba. Maza Allah ya ce fa nikahu ha babu, wato aurenta aure ne batacci. Kamar misali, alhali ga waliyinta, in ma ta aurar da kanta haka kawai ba tare da alwali ba, ko kuma kasancewar ga makusancin da ta je ta sa wani ya aurar da ita wanda yake ba shugaba ba, to wannan maza Allah ya ce fa nikahu ha batil, aurenta aure ne batacci. Fa in dakhala biha, in shi wanda ya aure ta ya shiga daki da ita ya kusance ta, fala hal mahar, maza Allah ya ce ta cancanci sadaki bi mustahalla min farjiha, wato a sababin abin da ya halitta wato na gabanta. Kenan dole za a ambata sadaki wanda yake na kwatancin ta kenan a biya. Sai ya ce fa in ishtajaru, idan waliyan mace makusantan suka yi jayayya, wannan ya ce shi zai aurar da ita, wannan ya ce shi zai aurar da ita, jayayyar tasu ta kai an ki aurar da wannan mata, maza Allah ya ce fa sultanu waliyu man la waliya lahu, wato shugaba sarki shine majibincin lamarin duk wanda baya da majibincin lamarinsa. Misali irin kamar jayayya da ake samu game da su waliyan mace, sai kaga wani dan makusancinta ya ce ai shi wane zai aura ma, wannan ya ce shi ma wane zai, ba kowanne akwai nauyin shi. To a irin wannan jayayya idan aka samu, wannan ya ce shi wane za a ba, wannan ya ce shi wane za a ba, ko kuma wannan ya ce shi zai daura auren, wannan ya ce shi zai daura, aka samu jayayyar da ta kai an ki dangana a bar ma wani, to a lokacin nan sarki zai ji bunci da mai, sarki ko kuma na'ibin shi ko kuma wakilin shi, ma'ana kamar misali alƙalai, su ne za su ji bunci wannan al'amari. A takaice shi ma wannan hadisi, hadisi ne ingantacce kamar yadda malam na faɗa, akhrajahu al-arba'a illa an-nasa'i, Abu Awana da Ibn Hibban da Al-Hakim duka sun inganta wannan hadisi, haka Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa shi ma ya inganta hadisin. A takaice wannan hadisi dalili malam ya zo da shi domin ya tabbatar mana, wato dalili ne akan cewa aure baya inganta, ko mu ce waɗannan hadisai guda biyu suna tabbatar mana cewa aure baya inganta sai da alwali. Duk auren da aka daura shi ba tare da alwali ba, to wannan aure ne batacci. Kenan in aka ce alwali makusancin mace wanda zai ji kunci daura mata aure, wanda a makusantan mace ko wanda ya fi cancanta game da auren da ita shine mahaifinta. An gane ko? A dukkan makusantanta, to uba shi ne ya fi dacewa, tare da cewa wasu daga cikin malamai sun tafi a kan cewa in akwai ɗanta, to ɗanta shi ne ya fi cancanta, domin ɗa wato ya fi uba jin ciwon wato mahaifiyar shi. Amma dai a magana mafi rinjaye uba shi ne. Kenan in ba uba to sai kaka, domin kaka ma matsayin uba yake. Sannan in babu kakanta, sannan sai a dawo ga waɗanda suke kuma ‘yan uwanta na kusa. Kamar misali, kowa kuma yana kan martabar shi, kaga ɗan uwa shakiki, uwa ɗaya uba ɗaya ya ɗara ɗan uwa wanda uba ya haɗa ko kuma uwa ta haɗa. To haka duk wanda ya fi kusaci da ita, to shi ne ya fi cancanta game da aurar da ita. To don haka in na kusa da ita, ga na kusa da ita wani wanda yake na nesa ya aurar da ita, ma'ana ga babanta wani wanda ko kananta sai ya aurar da ita, to in uban ya zartar da wannan aure yayi, amma in yace bai yarda ba, to wannan ana iya tada, me yasa? Saboda haƙƙin shi ne, shi yake da ƴanci ya aurar da ita. Don haka kasancewar wannan sharadi na cewa waliyi sharadi ne na ingancin aure, wannan ita ce faɗa ta magabata jumhurin malamai, wanda na daga cikinsu al-imamu Malik da al-imamu Shafi'i da al-imamu Ahmad, sun kafa hujja da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul Baqara, wa idza ballaghtumun nisaa fa balagana ajalahunna fala ta'duluhunna an yankihina azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf Ubangiji ta'ala ya ce in kun saki mata, wannan mata sun kai ajalinsu, ma'ana sun gama idda. Idan sun gama idda, shi tsohon mijin da ya sake ta ya dawo ya ce yana son ta, kuma sun yarjejeniya, ita ma tana son shi, za a koma a sake ɗaura aure. Ubangiji ta'ala ya ce to ku uwaye kar ku hana su su auri mazansu. To kaga anan Ubangiji ya ce fala ta'buduhunna kar ku hana su. Kenan kaga wannan dalili ne wanda yake nuna mace bata aurar da kanta, dole aure baya inganta sai da alwali, don haka Allah ya ce kar a hana su. Kuma ga wannan hadisi nassi ne, la nikaha illa bi wali, babu aure sai da alwali. Tare da cewa al-Imam Abu Hanifa Allah ya ji kansa shi ya tafi akan cewa aure yana inganta babu alwali, shi kawai matsayin wali an so ne, amma ko babu shi aure yana inganta. Haka al-Imam Abu Hanifa ya tafi da wasu daga cikin malamai sun kafa hujja da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, fa idza balagana ajalahunna fala junaha alaykum fi ma fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. In mata sun gama ajali, su ma'ana sun gama idda, Ubangiji ta'ala ya ce ba laifi a kanku game da abinda suka aikata game da kawunansu da halin kyautatawa. Kuma ya suka ce hando ga fadar Allah subhanahu wa ta'ala, fa in ballakaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjar ghayra, sai ta auri wani miji wanda yake na daban. Suka ce a waɗannan ayoyi an jingina aure zuwa mata, kenan wannan yana nuna halacci kenan mace ta aurar da kanta ba tare da alwali ba. Kuma suka yi kiyasi suka ce to ai kamar yadda mace in tana buƙatar abu za ta je a kulla ciniki ta bada kuɗi ta karɓi kaya, to haka shi ma aure. Malamai suka ce a waɗannan ayoyi a cikinsu babu dalilin da yake nuna cewa mace tana iya aurar da kanta. Wannan aya Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ya ambata ne wato domin kasancewar mace tana da haƙƙin a nemi ra'ayinta idan za a aurar da ita, a tambaye ta yaya wane kina son shi ko ba kiya son shi, kamar yadda hadisi za su zo nan. Amma ba yana nuna cewa, ba suna nuna cewa mace za ta ji kunci kulla ma kanta aure ta yi aure ba tare da wali ba. Kuma wannan kiyasi da suka yi na cewa kamar yadda mace za ta sayi kaya to haka aure ma tana iya aurar da kanta, malamai suka ce akwai bambanci. Shi al'amarin aure akwai hadari a cikin shi, abubuwan da za su biyo baya. Shi kuma ciniki hadarin shi abu ne wanda yake mai sauki, domin abu ne wanda yanzu ka sayo kaya in basu maka ba sai ka maida a baka kudinka. To aure fa kaga al'amari ne wanda akwai al'amura na hadari waɗanda suke biyowa baya. Don haka dai fadar jumhurin malaman ita take da rijaye, kamar yadda waɗannan hadisai guda biyu suke tabbatar mana sharaɗin aure sai da wali. Duk auren da aka ɗaura shi duk macen da ta aurar da kanta ba tare da wali ba, maza Allah ya faɗa wannan aure ne ɓatacce. In kafin a shiga ɗaki da ita to wannan aure guda shi za a yi, in kuwa shi mijin ya riga ya shiga ɗaki da ita to auren za a buɗe auren, kuma sannan sai an biya sadaki a sababin kenan kusantarta da sadaki wanda yake na tamka. Dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.